DW taɓa kalashi.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokacin cikin wannan shiri da ke duba al'amuran al'adu da addinai game da zamantakewa. Shirin da ni Muntaka Ahiwa na shirya zan kuma gabatar. A wannan makon za mu dubi tsarin karatun allo ne ilimin da gwamnatin jihar Borno da ke arewacin Najeriya ke kokarin kyautata shi domin dacewa da tsarin yanzu da ake ganin shi ne mafi ala. To muna fatan za a kasance da mu. Madalla a makon da ya gabata ne aka yi wani taro na neman kyautata tsarin karatun tsangaya a jihar Borno da ke arewacin Najeriya tare da hukumar tsara tare da farfado da karatun allo a jihar ta shirya shi. Taro ne da ya hada masana da masu hannu cikin harkokin ilimin Muhammadiyya, tsarin da ke da daddaden tarihi a kasashen musulmi musamman ma tsakanin Hausa Fulani da sauran al'ummomin mabiya tafarkin addinin Islama. Professor Muhammad Mustafa Gwadabe masanin tarihi ne wanda ke koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria yayi mana bayani bayan kasidar da ya gabatar a lokacin wannan taro da aka yi a birnin Maiduguri.
Wannan taro na da muhimmanci, kuma taro ne na kyautata karatun Qur'ani, kuma Allah ne wannan alƙawarin zai kara karatun Qur'ani, wannan alƙawarin Allah ne. So wannan muna yin kamar sata an sace aka ba mu ko muka shiga ciki, sannan kuma manzo Allah ya ce mu nemi ilimi a ko ina ne, to kaga duk wanda ya ba da wannan damar. Sai kuma nan dubi tarihin wai me ya samu karatun Qur'ani ne ya zama halin da yake ciki yanzu. Sai muka nuna cewa tun lokacin da Turawa suka zo suka mulke mu, a sannan aka fara samun naƙasu. Gwamnati ta ce ba ruwanta da tafiyar da harkar addini, taimako da ake ba su kuɗaɗe da aka wasu aka janye, wannan ne asalin abin da ya damu karatun Qur'ani. Kuma gaba ɗaya sai zamanto a ce harkar gwamnati an cire wannan wahaloli kuma na rayuwa na yau ya sa hanyoyin da ake taimaka musu ya sake yin wahala, shi da ya sa muka samu inda muke ciki yanzu. Da muka samu wannan gwamnati ta zo ta ce mana ta samu tayin cewa za ta taimaka, muka ce to alhamdulillah, duk inda muke sai mun zo mun nuna cewa wannan ba ƙaramin taimako za a yi mana ba. Sai muka ce to me ya kamata a yi mana a kyautata wannan abu na. Mun taɓa wani bincike da ya samar da cewa a karatun almajircin nan wato yana tarihin mu, yana addinin mu, kuma kamata a yi shi. Amma me ya kamata a yi shi? In za a yi shi, a yi shi daidai da ya kamata a yi shi, a kyautata shi, a kyautata inda suke zama, a kyautata yadda suke shiga su yi bayan gida, a samar da ruwa inda suke, a samar da makwanci mai kyau, malaman ma a kula da su. To in aka yi haka, yaro zai fara karatu ya san cewa cikin ɗan lokaci kaɗan zai gama ya samu karatu, sannan ya fara tunanin me ma zai yi da rayuwarsa. Zai ci gaba da karatu ne zama alaramma? A'a, zai ci gaba da karatu ne kuma yana wani sana'a ko kasuwanci ko wani abu? Ko kuma a'a, zai ci gaba da karatu sannan kuma ya shiga ebi ko ebo ko wani abu? Wato abin da ake so a samar da tsari yadda karatun zai kyautata matsayin Qur'ani zai tabbata a jikin yaran da suke karanta shi, a jikin malaman, sannan kuma a jikin mutanen gari. Sannan kuma a duba a gani cewa wai yaran da suke yawo a gari dukkaninsu ne suka zo daga tsangaya, da abin da ake kuskure da shi kenan. So da yawa mun gani ko lokacin da aka ce lokacin COVID aka ce a kama yara, an kama yara, amma mun gani a Kaduna kofar gidan gwamna sai ga yara suna gari da kwanukansu. Da kama yara guda 40, a cikinsu yara biyu ne kadai suke daga makaranta.
To bayan gabatar da jawabai, masu kula da ɗaruruwan makarantun tsangaya da ke a jihar ta Borno sun nuna gamsuwa ne da tsarin da gwamnatin jihar ta ɗauka na kyautata makarantun na allo da ake ganin ba su tafiya da sauye-sauyen da duniyar yanzu ke kawowa. Ambasada Muhammad Isa shi ne shugaban kungiyar masu makarantun Muhammadiyya a jihar Borno.
Ka alhamdulillah, wannan abin mun dade muke nemansa, tukun Allah ya kawo mana shi a wannan zamani. Musamman a zamanin wannan mai girma mai martaba gwamnanmu Professor Babagana Umar Zulum ya yi mana wannan board, kuma da ya yi board din ya yi zabi na gari, wanda ya zabi Khalifa Ali Aman Abul Fati, wanda yake mutum ne mai jajircewa sosai, kuma mutumin da ya bude kofarsa ma kowane malamin islamiyoyi da sangayoyi duka yana sauraron su, duk shawaran da muka kawo yana karba, bai raina mu ba. Haka aka samu ci gaba, kuma alhamdulillah mu kuma mun yi farin ciki kuma mun yi babban nasara insha Allah.
Kamar za ku rungumi wannan tsarin domin ganin nasarar sa kenan?
Tabbas insha Allah muna wayarwa mutane mu akan cewa su karbi wannan abu da hannu biyu don wannan abu namu ne. Mu ne za mu nuna muke son kayan mu tukunna gwamnati shiga amma mu ba mu fara ba gwamnati yace zai yi mana to wannan yazo mana akan hanya daidai kuma za mu yi shi kamar inda ake bukatan Allah yadda.
Kaman wani matsaloli ne da aka ce za a magance kuka ci dadin su?
Masaloli na farko inda ake kokarin hana irin yawace-yawacen da yara suke karazubi a waje ba su da tabbacin malamai ba su da wani sangaya na kirki a sunan malamai suke suna bara lokacin da ake karatu suna tallar ruwa da sauransu a tashashi da kuma irin hanyoyi da sauransu aka suna ta roko sun mayar da kamar roko ma makaranta ne to alhamdulillah a wannan tsarin da ake so a yi ana so a samu tsarin da su ba za bar su a baya ba maza hana su wannan yawace da suke yin nan ko kuma a kai su makarantun zamani ko kuma islamiya ayin role nasu inda za su je su yi karatu wanda za hana yawace banzan shine yake kawo abubuwan da yake faruwa da yawa daga kasa
Suna na Malam Abubakar Daraktan Anwar Muhammadiya wanda take MC To alhamdulillah mu malaman tsangaya na Alkur'ani gaskiya mun farin ciki da mu taba samun gwamnati wanda ta tsaya akan lamarin tsangaya musamman irin wannan gwamnati ba gaskiya muna goyen baya 100% kuma muna goyen bayan wannan gwamnati da kuma wannan yunkurin board din insha Allah muna za mu ba su goyen baya 100%
kamar matsaloli da kuke fuskanta wanne kuke so a magance muku
To gaskiya muna fuskantar matsaloli musamman wajen bangaren mahalli na tsangaya bangaren barace-baracen almajirai da kuma bangaren rashin dan samun alawazan da ake bayar makarantu na gwamnati da dai sauransu muna sumuwa a gwamnati sai mana wannan ta dube mu da idan rahama ga yanda ake kula da makarantun gwamnati mu a kula da mu abin da muke so kenan board din ta tsara dokoki bisa duk wani dalibi da za a kawo shi a wani gari ya kasance an masa register ya kasance an san wato iyayensa da dai sauransu da zamu ba da hadin kai
to a ƙarshe dai shugaban hukumar gyara da kuma farfado da makarantun tsangaya a jihar Borno Khalifa Aliyu Sheikh Ahmad Abul Fathi ya yi jawabi ne akan yadda ya kamata a kula da tarbiyyar kananan yara a ta fuskar addinin na Islama wanda ya ce dole ne sai an hada karfi da karfi
wannan aikin ba na aikin gwamnati bane kawai iyaye su sani tarbiyyar yaransu amana ne a kansu haƙƙin karantar da yaransu wajibi ne a kansu taimako ne ake nema a wajen gwamnati ana kira ko ana neman gwamnati ta nemo mutane tunda suna jin magananta kamar stakeholders ɗan siyasa da ma'aikata da sauransu su rika shiga suna taimakawa tsangaya yanzu idan ka lura in ka je Abuja duk manya-manyan ma'aikatan gwamnati 'yan Borno ne a ciki a cikinsu in wani yana so ya samo wa tsangaya biliyan 5 a shekara biliyan 10 a shekara zai iya yi ba tare da ya san yayi ba me yasa ba za su yi ba
To madalla da fatan dai za a cimma nasarar sake farfado da tsarin karatun na tsangaya wanda ke da dumbin tarihi a Najeriya da sauran kasashe makota jama'a da hakan ne kuwa za mu dakata cikin wannan shiri na taba kalashe da ke duba batutuwan addinai da al'adu da zamantakewar al'umma naku ne muntaka Ahiwa ke sallama da ku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus